المسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da safiya, barkanmu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka na markazin Nur dake wannan gari mai albarka na Sokoto, a wannan majalisi namu na mako-mako da muke karatun littafin usulul tafsir na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a cikinsa a lokaci irin wannan safiyar Asabar. Yau muna Asabar 5 ga watan Zulqa'ada na shekarar 1441 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda daidai da 27 ga watan 6 na shekarar 2020 ta miladiya. Muna karatu a cikin bayani da malam yake yi cewa akan iya kafa hujja da hadisai waɗanda zahirinsu bai inganta ba, kamar hadisul mursal idan ya zamana an rawaito su ta hanyoyi da dama, kuma ya zamana ya kubuta daga tawazu cewa ba a zaton cewa haduwa suka yi suka kaji wannan labari. To duk lokacin da abu ya cika wannan sharuda, gashi ya zo ta hanya daban-daban, kuma waɗanda suka rawaito ba a tuhuma su da cewa sun haɗu ne sun kaji wannan labari. To wannan labarin yana zamantowa ingantacce, yace kawo shi a umuman ma game da abin da ya shafi hadisul mursal. Malam ya mana wannan bayani ya ta kawo dalilai da hujjoji da sauransu. To cikin kawo hujjoji kan haka shine ya kawo mana waɗannan hujjoji da ya kawo, sai ya ce wal maqsudu huna anna ta'addud at-turuq wa adam at-tasha'ur wa iltifaq fi al-'adati yujibu al-'ilma bi madmun al-manqul. Wannan shine maqsudin da malam ya kawo mana, ya ci gaba da kawo ire-iren waɗannan abubuwa. To ci gaba da kawo waɗannan hujjoji shine inda malam zai tashi yau, yace wali hadha kana ahlul ilmi yaktubuna mithla hadhihi al-ahadith wa yaquluna innahu yasluhu lis-shawahidi wa li'tibari. Sai shine asalin gaba da zamu tashi. Malam yace wali hadha, bayan wannan bayani da yayi, yace kana ahlul ilmi yaktubuna mithla hadhihi al-ahadith, ma abota ilimi malamai suka rubuta ire-iren waɗannan hadisai. Kaga hadisan da ya magana kan su ne hadisul mursal. Kaga hadisul mursal da ire-irensa hadisai ne da suke babin ɓangaren hadisi. Wanda da cin abin da ke sa hadisi ya zama mai rauni idan aka sami yankewa a cikin sanadinsa, shi ne inqita'us sanad, a samu wannan ya rawaito ya tsallake wanda ya kamata a ce ya rawaito da gare shi. Wannan tabi'ut tabi'i ne, kaga tabi'ut tabi'i bai ga sahabi ba, tabi'i ya gani. Duk lokacin da aka samu tabi'ut tabi'i ya tsallake tabi'in da zai jona shi da sahabi, to kaga an samu inqita'i. To hadisi na zamantowa mai rauni idan an samu wannan inqita'i. To shine malai yace hadisin da suke da irin wannan matsala, kamar hadisul mursal. Dama hadisul mursal shine hadisin da tabi'i ya tsallake sahabi, yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhalin mun san cewa tabi'i bai ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. To da kuma kenan hadisin mursal yana cikin nau'in hadisin da'if, hadisi mai rauni wanda rauninsa ta gefen yankewar sanadi. An gane wannan ko? To shine malai yace ire-iren wannan hadisi wanda suke da rauni irin wannan, ko mursal ko hadisin da bai kai mursal ba, wanda kafin sahabi kafin tabi'i aka samu yankewar sanadi, wale shi su malamai suka rubuto ire-iren waɗannan hadisan. Yaktubuna mithla hadhihi al-ahadith wa yaquluna, suna cewa yasluhu lish-shawahidi wa li'tibari, suna cewa ire-iren waɗannan hadisai ko dai mursal ko hadisin da aka samu inqita'i a sanadinsa, suna cewa yasluhu, yana daidai, yana inganta, ana iya yin al-shawahid wa li'tibari. الشواهد جمع شاهد عليه كبار ومصدر له na i'tabara i'tabara shine illa akari asalin ma'anar i'tabara to sai zamana malaman hadisi suna da waɗannan istilahi ga waɗannan kalmomi guda uku akwai i'tibar akwai as-sawabi shi akwai kuma at-tabi hadisin aka ce i'tibar shine la'akari da hadisi kaga sukan dauki hadisi su yi la'akari da shi su bincika su fayyace shi abinda suke nema idan suka tashi i'tibar i'tibar shine neman ɗayan biyu wanda neman mutaba'a ko kuma neman shahid shahid jam'in sa shine shawahid neman mutaba'a shine a samu wanda ya haɗu da wannan rawi ya karɓi wannan rawi gurin rawaito hadisin a gurin malami kuma an rawaito hadisi daga Imam Zuhri sai zamana wanda ya rawaito hadisin nan daga Imam Zuhri wani mutum ne guda wanda wannan bawan Allah yana da raunin hadda ba wai makaryaci bane kuma ba wai mara adala bane a'a matsalar sa haddar sa tana da rauni kuma ya rawaito hadisin daga Imam Zuhri kaga zaman to wasu ya rawaito hadisin daga Imam Zuhri kuma shi haddar sa na da rauni yana iya sanyawa hadisin dan shakku to anan sai a fara bincike cewa to shin akwai wani da ya rawaito hadisi bayan wannan hadisin bayan wannan koko shi kadai yake banda da rawaito hadisin kuma idan shi kadai yake banda da rawaito hadisin shikenan bayan da za a yi tallaba hadisin hadisin ya riga ya samu matsala dan da shi kadai ya rawaito hadisin kuma shi yana da rauni wurin hadda to wannan binciken da za a yi a gano akwai wani da ya rawaito hadisin ko babu shi yake kira i'tibar idan ka samu wani tare da shi cewa ba shi kadai ya rawaito hadisin ba da gurin malamin sa kamar a ce Imam Zuhri aka samu ya rawaito wani ma ya rawaito wani ma ya rawaito to kaga waɗannan da suka rawaito hadisin irin hadisin da ya rawaito a gurin wannan malamin sai a ce to yanzu an sama masa mutaba an samu waɗanda suka masa mutaba ta tabiriye shi gurin rawaito hadisin da yake banta shi kadai da rawaito hadisi ba to ne take kira mutaba shi kuma shahid idan ba a samu ba ga wannan rawi sai a ce to magana da ta zo a hadisin bari a bincika ga hadisan wasu malamai ko hadisan wani sahabi daban daga cewa shin an rawaito irin wannan hadisin gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ta bayan wannan hadisi mu sahabi idan ka samu wani hadisin daban domin da hadisin da yaba mu sahabi suka bambanta gurin malaman hadisi ko da lafazin hadisin guda ɗaya ne suna daukar shi a matsayin hadisai daban-daban hadisi ne guda ɗaya wannan ya rawaito wancan ma ya rawaito Abu Huraira ya rawaito Ibnu Umar ya rawaito sai a kirga hadisin Abu Huraira a matsayin hadisi ne daban hadisin Ibnu Umar a matsayin hadisi ne daban an gane ko amma duk lokacin da hadisin ya zama na sahabi ne guda hadisin Abu Huraira ne amma wannan ya rawaito shi ta dalibin shi wane wannan ya rawaito ta dalibin shi wane to duk yawan sai a dauka hadisi ne guda saboda tushen hadisin sahabin guda ne an gane wannan ko to idan aka samu hadisi ta wani sahabi daban da ya karfafa wannan hadisi to sai a ce an sama ma hadisin shahidi kaga ne shahidi daga wajen hadisi yake sai kuma mutaba'a a cikin shi wannan ya zama na wanda suke tare da shi gurin dauka gurin malami to duk waɗannan abubuwa ne da ake bincikawa a samu domin a karfafa hadisi idan hadisi na da rauni kuma ya zama da raunin sa ta gurin matsala ne na raunin hadda to irin waɗannan mutaba'a da shawahid sun ke karfafa hadisi sai ga hadisi ya tashi ya zama hasan idan da hadisi da izi ne saboda waɗannan shawahid da mutaba'a sai ya zama hasan idan da hadisi hasan ne saboda waɗannan shawahid da mutaba'a sai ya sake yin sama sai ya zama sahihi kun gane ko to waɗannan sune abinda malam yace da zalika kana ahlul ilmi yaktubuna mithla hadhihi al ahadith saboda haka malama ma'abuta ilimi su kasance suna rubuta ire-iren waɗannan hadisin da aka samu wani mai raunin hadda a cikinsa wa yaquluna suna cewa innahu yasluhu lishawahidi wal ihtibari suna cewa hadisin yana inganta ana iya amfani da shi gurin shawahid jam'u shahid ma'ana gurin kafa hujja da wani hadisi da aka rawaito ire-irensa ana samun wani hadisi ire-irensa amma shi wancan rawiyansa na da inganci wannan an samu rawi mai rauni to kaga wannan da wancan sai su karfafa juna to shine da shawahidi wal i'tibar i'tibar shine bincike wannan binciken da za su yi su gano akwai mutaba'a ko akwai shawahid shahid to wannan binciken shi yake kira i'tibar yace ma wal i'tibar ma la yasluhu li ghayrihi abinda bai inganta ga wanansa kamar hadisin da aka rawaito na akwai kazzab a ciki sai hadisin da aka rawaito da makareci a ciki kaga wannan la yasulu lil mushahadati wal itiba zaran hadisi akwai makareci a ciki mai kage to da ya fito hadisi za a jefar da hadisin ya zama mai rauni ba buƙatar a ce za a bincika a samu masa shahidi da kuma mutaba a bai buƙata iyakan an samu shahidi da mutaba to za a gina ne a waɗancan hadisan ba wai a gina su akan wannan ba shi wannan gaba ɗaya ya riga ya faɗi to sai sama da yace ala yasulubu dari waɗanda ba su da wannan wanda matsalolinsu ba ta haddar hadda bane ba ta hanyar hadda ba ce su waɗannan ba a yi musu mutaba'a ko shawai qala ahmad imamu ahmad bin hanbal rahimahullahu yana cewa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتكره ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر فإنه كان أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط فصار يعتبر بذلك ويستشهد به ويعتبر بذلك ويستشهد به
قال ان امام احمد بن حنبل ياتي قد اكتب حديث الرجل لاعتبره نك ربط حديثا مثلا domin in yi masa itibari itibari shine bincika ya gano hadisin yana da mutaba'a ko bai da mutaba'a yana da shahid ko bai da shahid wannan bincike shi ake kira i'tibar idan yana yana da mutaba'a kaga mutaba'a zai karfafa wannan hadisin da cewa hadisin asali saboda zamantowar akwai mai raunin hadda a cikin sanadin hadisin na da rauni kuma ka samu masa mutaba'a wani dabban wanda shi ya dan fi shi karfin hadda ko kuma karfin haddarsa tana kusa da juna to kaga aka samu ya rawaito hadisin da irin wannan kaga wancan zai karfafa wannan sai hadisin ya dan samu matsayi haka nan ma shahid an gane yace li a'tabira ko an gano masa mutaba ko an gano masa shahid shahid shine game da muka ce idan sahabin ya bari ya bambanta wala sallallahu wa masala zalika bi abdullahi ibn lahi'a sai ya buga misalin haka da abdullahi dan lahi'a qadi misra ala qalil misra kana min aktsari nasi haditha qali ibn jama'a ya kasance daga cikin wadanda suka fi dukkan mutane yawan hadisi wa kana wa min khiyarin nas kuma yana daga cikin mafi alkhairin mutane kun ga ba a tuhumarsa ta gurin adalci ba a tuhumarsa da rashin gaskiya ba a tuhumarsa da amana kun ga wannan shine babban mataki na rawi da rawi ya zama ne ya kubuta daga wannan to abin da zai biyo ba ko da an soke shi da saukin hadda to nan sukar da sauki akan a ce an soke shi ta gurin adala an soke shi ta cewa bai da gaskiya ko bai da amana yace to abdullahi bin lahi'a ya kasance mai gaskiya ne mai amana ne min khiyarin nas lakin sai dai shi sababin iftiraq kutubihi saboda kone wanda ta tafansa gobara aka masa inda ta tafansa su kone kuma dogaran sa gurin bada hadisi kalla ta tafai ne kuma malamai kashi biyu ne a gona da ke dogaro ga hadda duk abin da suka rawaito sun haddace shi kuma kowa ta za ta kawo shi yanda suka dauko shi ba tare da tangarda ko harafi guda ba akwai waɗanda su kuma suna dogaro ga littattafan su duk abin da suka samu na hadisi za su rubuta su adala kuma ba sa sake da wannan littafin domin gudun kada wani ya je ya sa musu wani abu a ciki ko ya sauya haka ko da yaushe suna rike da littafin suna lura da shi idan za su ba da hadisi za su tafi su ɗauko hadisin su buɗa littafin su buɗe sai su dinga karanta wa mutane to kaga waɗannan shi ke kiran shi tsadi shi ma gabt ne amma da littafi Dunaka Ibn Lahi'a ya kasance yana da littafin sai yana dogaro da littafi sai aka yi samu wannan iktila'i na gobara da littafin sa suka kone gaba daya asara sai zama na bayan littafin sun kone sai yana tunano hadisan dan da hadda ce sai yana ba da su da ka sai aka samu matsala asara ya ce yau tabar bai zalika istashada aka samu matsala shikenan sai zama na malamai sun buga tambari sun ce duk wanda ya rawaito hadisi daga Ibn Lahi'a kafin littafin sa su kone wannan hadisin suna da kyau suna da inganci amma wanda ya rawaito bayan kone wanda ta tafansa wannan suna da matsala ta gurin hifzi ta gurin ingancin su saboda akwai tangarda an yi ta samun tangarda yayin da yake ba da hadisan da ka to kaga wannan to shine Ibn Imam Ahmad bin Hanbal sai na rubuta hadisan sa yana nufin wadanda aka rawaito bayan kone wanda ta tafansa yace ka rubuta su fasara yu'tabaru bidhalik ana itibari itibari shine wannan macikan da muka yi bayanin sa haka nan wa yustashhad bihi ana kafa shaida da shi mana akan samu hadisi ne wani sahabi ya zo da wannan ma'ana sai a karfa sai a karfafa shi da wannan hadisi na Abdullah ibn Lahiya
وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد والليث حجة ثبت الإمام
يجي كثيرا ما يقترن هو يسود يوا شي معنى ابن لهيئة يجيد همشاك ما لمن الليث بن سعد يجي سود يوا أكن حدث إذا كحدث أكرا وتو حديثي كان ابن لهيئة ثم كان الليث بن سعد kaga laysa bin sa'd ko ya san dutse ne gurin hadda da ingancin hadisi to kaga hadisin lays sai ya karfafa hadisin ibnu lahiya to shi sama da yake to su da yawa suna hadawa domin haka wallahi su hujjatun sabatun imam lays hujja ne sabatun kuma sabit ingantacce kuma imamin shugaba kaga ba kowa ake hada mu wadannan laqaba guda uku ba ana ce mutum sabatun an gane ko a ce masa hujjatun ko a ce masa thiqa amma a ce sabtun hujjatun imamun sannan ba kowa ke samu sai manya-manyan malamai irin su Imam Malik bin Anas irin su ake ba wa irin waɗannan laƙuba da inganci gurin hadisi na
kama annahum yastashhaduna wa yaqbaluna bi hadithin alladhi fihi su'u hifz فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها ويسمون هذا علم علل الحديث وهو من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه فيه عرف عرف إما بسبب الله إما بسبب الظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وأنه صلى في البيت ركعتين وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط
قال يا كما انهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء الحفظ كما ان ما غني يزو بعد دجوا با cewa malamai sukan yi istishhadi wala sukan karfafa hadisi da hadisin wanda yake fihi su'il hifz haka ne ko wanda yake da raunin hadda kaga gashi da raunin hadda kuma asali raunin hadda sababi ne na sanya hadisi ya raunana yace duk da haka malamai suka kafa hujja da shi idan ya samu mutaba'a da shawahi kun ga ma'ana asali mai raunin hadda asali hadisin sa da'ifi ne amma wani lokaci ana samun hadisin sai inganta ta yaya idan ka samu wasu hujjoji ta waje da suka gamsar da mu kaga sai mu ce eh duk da cewa mai raunin hadda ne amma a wannan hadisi yayi daidai me yasa muka gane saboda hadisan da aka samu daga waje wani hadisi har ya rawato daga malaminsa kuma an samu wani ingantaccen malami shi ma rawato daga nafsin malami kuma irin wannan hadisin kaga sai a ce to kuskuren da ya saba yi a wannan hadisin bai yi shi ba an gane mu Allah shahid ko a ce hadisin nan da ya rawaito duk da cewa gashi yana da raunin hadda to amma hadisin nan shi ya inganta me yasa muka san cewa wannan ya inganta saboda mun samu wani hadisi shugaban daga wani sahabi ya zo da irin ma'anar da hadisin ya zo da shi sai ya ce to kun ga a ce irin waɗannan ɗaiɗaikun hadisi suna daga cikin hadisan da suka inganta kun ga wannan mai nuna mana cewa shi idan an ce mutum su'ul hifz ne ba ana nufin duk hadisin da ya rawaito lallai 100 bisa 100 ya yi kuskure a ciki ba yana da ingancin hadda yana da raunin hadda kuma da ya rawaito hadisi farkon abin da za mu ɗauka cewa ya yi kuskure a hadisin saboda dama ɗabi'arsa ce raunin hadda amma hakan zai hana wasu lokuta a samu hadisansa da su da daidai an gane wannan bayani ko to wannan shine bayanin da malai ya kama na daidai wannan gaba ya kawo mana ita ne domin ya gina mana aka santa kuma sai ya kawo mana yace to kaman yanda muka san cewa yustashhadu wa yastashhaduna ويعتبرون الحديث الذي فيه سوء الحفظ فما يجب أن هكا فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصديق الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيه يجي هكا لما تتيجيبا kare da muka ce asalin hadisin mai raunin hadda da ifi ne amma sai aka gano akan samu wasu hadisai da za a samu ingancin cewa lalle bai yi kuskure cikin waɗannan hadisai ba saboda shawahid da mutaba'at haka ne ko yace to haka mata da yake ba idan muka ce asalin hadisin mai raunin hadda a mai raunin hadda asalin hadisin sa da ifi ne haka nan ma kuma ta daya gefe za mu ce wanda ko aka gamu su da shi malamai suka nutsu da shi saboda karfin haddasa shi kuma asali da hadisin da ya rawaito ingantacce ne haka ne ko yace to kaman yanda wancan asalin sa asalin hadisan sa rauni shi ma wannan asalin hadisan sa inganci kuma wancan wanda asalin hadisan sa rauni akan samu wasu hadisai da ake samun tabbacin cewa bai kuskure a cikin su ba yace to su ma waɗannan masu ingancin hadda akan samu wasu hadisai daidai ko da aka samu sun yi kuskure a cikin su an gane bayanin da yake so mana ko wannan shine bayanin da malam yake so shin fada mana bayanin sa anan yace kama annahum yastashhaduna wa ya'tabiruna li hadithi alladhi fihi su'ul hifz fa innahum aydan yudhaifuna min hadithi thiqa as-saduq ad-dhabi kawana nan lakaba ne guda uku na masu ingancin hadisi thiqa wanda yake da ingancin thiqa da kuma saduq mai gaskiya da kuma dhabit mai kiyayewa da inganci gurin abin da ya rawaito yace to shi ma suka raunana ashiya a wasu abubuwa cikin abin da suka rawaito mutum ne ingantacce mai hadda mai karfin hadda amma sai a ce to wuri kaza yayi kuskure yace gashi tabayyana lahum ghalatuhu fihi wanda ya bayyana gare su yayi kuskure a daidai wannan gaba daidai wannan gaba ya kuskure saboda me saboda ire-iren sa sun rawaito hadisin sabanin abin da ya rawaito kaga sai ce to anan mallan shi bai da ba mun buga musu tambalin raunin hadda ba amma dai a wannan hadisi na musamman an samu kuskure a ciki saboda dama dan adam ya rabo da kuskure din da kai da kammala sai ka dan samu wani dan rauni kada wannan shi ne abin da mallan yake gawo mana kuma zai buga mana misali yace bi umurin yastajilluna biha shi ma suna iya gano cewa ya kuskure a wannan hadisi saboda wasu abubuwa da suke kafa hujja da shi amma da kuskure shiga wannan hadisi sai ka ce shiga nan da hadisan da ya rawaito sun zama masu kuskure kamar yanda wancan mai su'il hifz dan an samu mutaba'a hadisin sa daya biyu da mutaba'a sun zama ingantattu ba cewa to duk hadisin sa kuma da gaba sun zama ingantattu an gane ko to haka nan shi ma wannan da an samu kuskure daya to daidai wannan gurin shi ke da kuskure amma zama to wasa thiqatun dhabitun saduqun to wannan yana nan akan matsayin sa yace bi umurin da wasu dalilai da suke kafa hujja da shi wai sammuna hadha ilmu ila lil hadith suna kiran shi ilmin ilalul hadith dama wanda suke nufi da ilalul hadith shine hadisi ya zama na ingantacce a zahiri bisa ga sharuɗan da aka kiyaya na rawaito hadisi da sharuɗan da aka kiyaya na rawaito hadisi hadisin ya inganta ya zama da cewa ma rawahu adlun adili ne dhabitun dhabiti ne an mithlihi daga wanda amman fawqahu daga wanda ke sama shi sanan hadisin ya tafi haka ba a samu yankewar sanadi ba ba a samu shuzuzi ba ya tafi lafiya lau amma ciki sai wani malami ya gano cewa lalle wani dinnan da ya rawaito daga wani ba shakka wannan yana sama da shi kuma ya saba rawaito hadisi da gurin shi amma a wannan hadisin na musamman ya rawaito da gurin shi ba akwai wani tsakanin su amma sai ya tsallake shi zuwa can kaga waɗannan abubuwa ne da ba kowa ke iya gano shi yasa ba kowane malami ke magana ga ilalul hadith ba malaman hadisi na cewa manya-manyan malamai ne ke magana ga ilalul hadith irin su da Qutni irin su Imam Tirmidhi da sauransu irin su Bukhari Muslim manya-manyan malaman hadisi suke magana ga ilalul hadith domin suke bincikowa ƙwarewarsu da gogewarsu da sabawarsu ga hadisan suke iya gano ire-iren waɗannan ila yace to irin wannan shi suke kira ilalul hadith wa huwa min ashrafi ulumi yana daga cikin ilimi mafi daukaka a cikin ilmukan na babukan ilmul hadith bi haythu yakunu al hadith qad rawahu thiqa ya zama na hadisi wanda ya rawaito shi thiqatun babidun da an samu hadisi ya thiqa babid ya rawaito shi kenan thiqa ma'ana wanda aka gamsu da amanar sa shine thiqa shi wanda aka gamsu da amanarsa ya zama saka Abid wanda aka gamsu da tsarewarsa idan da hadda yake to haddan nan tashi tana nan kamar dutse idan kuma rubutawa yake yi yana kiyaye littafinsa to wannan shine Abid to da haka hadisin da rawahu sikkatun Abid sai zamana wa galafati amma yayi kuskure a cikin wannan hadisin shi wannan kebantaccen hadisi an samu kuskure a ciki wanda ba kowa ke iya gano kuskuren ba sai manya-manyan malaman hadisi وغلقه فيه عرف كما ان غانو كسكران ناسا اما بسبب ظاهر كودي da sababi bayyananne ko da sababin da ba bayyananne ba kaga tana da kodi da sababi bayyananne kaga daya bangaren shine koko da sababi wanda ba bayyananne ba to shi kuma yana tangaba sai ya gama kama da wannan sannan yace wa imma bi sababin ghairu zahiri an gane ko shi yana nan tare yace imma bi sababin zahiri ko dai da sababi bayyananne menene misalin sababi bayyananne yace kama araku sannan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja maymuna wa huwa halal kamar yadda suka gano cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri maymuna ummul mu'minin radiyallahu anha wa huwa halalun yana halin halacci shine halin rashin cudanya da ihrami idan mutum yana cudanya da ihrami yayi harama umara ko aikin haji sai a ce huwa haramun idan yana bai cikin dai bai cikin harama da umara ko aikin haji sai a ce huwa halalun an gane da kalmomin su je ko kuma da abun ce halal wanda aka halalta mana sai a ce halalun abun ce haram wanda aka haramta mana sai a ce masa haramun haka nan an ce mutum halal ana nufin baya cudanya da aikin haramar aikin haji ko umara shine halalun idan an ce haramun ana nufin yana cutanya da aikin haji ko umara Allah ya shalla zina mu la taqtulu sayda wa antum hurum hurum jami ne na haramu an gane ko to anan malai yace malamai sun yi sabani ruwayi suka rawaito aka rawaito wata ruwaya aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri maymuna wa huwa halal cewa bai cutanya da aikin haji bai cikin haramar umara ko aikin haji wannan wata ruwaya kenan wata ruwaya kuma tace tazawwaja maymuna wa huwa haram cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri maymuna yana halin cudanya da umara ko aikin haji shine ma'anar haram wannan tace ruwayar Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas shi ya karanto gare cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja maymuna wa huwa haram kaza samu ruwaya biyu sun ci karo da juna ya zaya gano wacce ce ingantacce kaga nan gurin komawa da bincike sai aka gano cewa ruwayar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja maymuna wa huwa halal ita tafi inganci saboda me sun ce saboda abu biyu abu na daya ita kanta ummul mu'minin maymuna ita da kanta tace tazawwaja ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa halal ita da kanta kaga ita ta fi sanin abu ne da ya shafe ta ita fi kowa shafa tace dalle ga halin da annabi yake ciki lokacin da ya aure ta kaga magana ta kuma magana rasuwa hakanan Abu Rafi shine jakada shike kai kawo tsakanin annabi da ita a lokacin auren shi ma yace zawaja har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa halal sai ka samu ruwayar Abdullahi dan Abbas cewa ta zawaja har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa haram fa ganan malamai su bisa ga wannan can dalilai kuma ga wacce abin ya shafa direct suka ce ko magana da tafi inganci shine Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta wa huwa halal iyaka wannan magana ta Abdullahi dan Abbas ba magareci bane kaga mai wace gariya ce tana ba magareci bane sannan kuma ba mai su ilhiz bane wanda za a ce hadisan sa dama suna da rauni kaga mutum ne mai inganci su dabidun ne su katun sabtun 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 suka ce to tunda haka ne sai a ce a dai wannan gaba yayi kuskure ko yayi wahani tunda dan adam ne ko mantuwa ko raftanuwa tana shigan dan adam to kun ga wannan shine malam yace akan samu hadisi ka wanda yake kisa ne shi ma wani hadisi ke bantacce a samu hadisin nan an yi kuskure a cikin sai buga mana misali da wannan wa annahu salla fil bayt rak'atayn haka na lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya makka ya shiga Ka'aba ya rurrusa gumakan nan bayan ya rusa su ya yi sallah a wannan shigansa Ka'aba ya yi sallah raka'atayn wannan shine ruwaya da yawa suka rawaito sai aka rawaito Abdullahi dan Abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi raka'a biyu a cikin Ka'aba alhalin wadanda ke tare da manzo sallallahu alaihi wasallam su an yi raka'a tare da su kaman Bilal da su aka yi raka'ar tare sun tabbatar har tare da su da Annabi aka yi raka'a shi kuma da Annabi ba yace Annabi bai yi ba kazanin tun daga wadanda suka yi kuma ga wadanda suka da tabbacin Annabi yayi shi kuma ya kore sai ya dauka ya kore sanin sa cewa shi bai san Annabi yayi ba kazanin da yi ba saboda baka sani ba kana iya kore shi saboda baka sani ba amma wanda ya sani shi kuma shi sa suke cewa man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz shi wanda ya kiyaye ya zama hujja a kanka tunda shi ya kiyaye ya tabbatar abin ya auku kai ne kace abin bai auku ba sai ya ce to tabbatar wanda wancan yayi ya kore naka sai ya dauka cewa kai ne baka san abin ya auku ba an gane wannan ko to wannan shine kaga kenan hadisi ne Abdullahi dan Abbas ya rawaito amma kun ga an samu kuskure a cikin sa amma kuma ba ce da hadisin Abdullahi dan Abbas kuskure ne kaga saboda shi ba sai yi ulfit ba ne an gane babu ne sika to amma a wannan hadisi ke tantace an samu wannan an gane ko to shi za ka rinka samun ire-iren waɗannan hadisan hatta a sahih al-Bukhari yake cewa wa annahu salla fil bait rak'atayn wa ja'alu riwayat ibn Abbas sai suka sanya riwayar Abdullahi dan Abbas tazwijiha haram wanda ke cewa annabi ya aure ta yana halin zamantowa haram mai cudanya da aikin hajji ko umara wani kaunihi lam yusalli kuma da riwaya ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sallah ba a cikin Ka'aba sai suka sanya shi mimma waqa fihi al-ghalab ba daga cikin abin da aka samu kuskure a cikin sa na
wa kadhalika annahu atamara arba'a umar وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلب وعلموا أن تمتع أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلب وأن ما وقع في بعض في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلب وهذا كثير
ما لا يشي وكذلك أنه اعتمر أربع أمة أكنا شوى مغنى ما في إنجنشي كل رواية ما في إنجنشي لقد في رواية ودابيدة كروية ثم أستنكر ورجونا shine cewa mai mafi inganci annahu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi itamara yayi umara arba'a umarori guda hudu da aka umaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa gaba ɗaya guda hudu ne wannan shine magana mafi inganci umararsa ta farko ita ce umarar da ya fita a shekara ta shida da hijira ita ce umaratul hudaybiya ake kira ta ya fito da nufin umara sun tafi sai aka kange su a hudaybiya har sulhul hudaybiya ya gudana cewa daga cikin abin da sulhun ya kunsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai samu umara wannan shekara ba kuma garin Madina in Allah kai mu baki shekara ta bakwai kenan sai kawai umara ka sai ka dauka wannan umara ce ta farko tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauniya yayi harama kuma sunna Anas baiti an kange shi daga zuwa dawabi kuma a nan gurin ya yanka abin yankansa kamar yadda Allah ya ce sai ya dawo kaga umara ta ɗaya kenan umara ta biyu shine da shekarar ta zagayo ita ce dama sun ce sai shekara ta gaba ya fita ya tafi ya yi wannan umara da ake kira da umratul qada ya yi ta ya dawo sai shekara da ta biyo baya shekara ta takwas kaga wannan umratul qada an yi ta shekara ta bakwai shekara ta takwas ita ce shekarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito Makka ya fito Makka yana garin Makka mutanen Hunain suka kawo masa tarmaki sun yi ji labarin cewa ga sun za su yaƙe shi ya tafi ya yaƙi mutanen Hunain Allah ya ba shi nasara a kansu aka tattaro ganima aka tara a wani guri daga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam dauki haramar umara daga Jerana sai ya tafi ya umara wannan lokacin da aka fito Makka kaga shekara ta takwas shekara ta tara ita ce shekarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam aiki ta cikin Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya jagoranci mutane zuwa ga aikin hajji shekara ta tara shekarar ne aka fara aikin hajji karkashin musulunci ya tura sayyidina Abubakar shine jagoran aikin hajji sannan ya tura sayyidina Ali da sako zuwa ga Qurayshawa cewa daga bana kada wani mushriki ya sake zuwa aikin haji, kuma kada wani ya sake dawafi tsirara. Suna dawafi tsirara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai je aikin haji wannan shekarar, to amma in ya je aikin haji zai ci karo da waɗannan abu, zai ci karo gashi yana dawafi, mushriki ma suna dawafi, yana kiran Allah yana kiran gumaka tare da shi, sannan kuma zai je yana aikin haji wasu na aikin haji tsirara, ya maza ga mata wasu kuma ga sanan tsirara suna dawafi. To sai aika da sako daga bakin sayyidina Ali radiyallahu anhu cewa isar da sako daga bana da wani mushriki ya sake zuwa aikin haji, sannan kuma kada wani ya sake dawafi tsirara. Sai shekara ta goma ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin hajjinsa na ban kwana, shi ne kadai aikin hajjin da ya yi. Amma aikin hajjin da ya yi ya hada shi da umara, irin umarar tamattu'i, sai umara sai aikin hajji, kaga kenan aka hada da umarar sa da ita tamattu'i da wadancan umarori guda uku, kaga sun zama umara guda hudu. A cikinsu ɗaya daga ciki ta farko bai samu shiga yayi umarar ba, an kange shi, amma ana lissafa ta a matsayin umarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan su ne malai yace magana mafi inganci cewa ita ce mara arba umar, kuma dukkan su a cikin watan Zulhijja yayi su. Sai umarar sa ta karshe ta hajjatul wada ita ce ya taho a Zulhijja, amma umarar ta gudana a Zulhijja. To wannan shine abinda malamai ke faɗa game da wannan, yace wa alimu anna qawla ibn umar, kuma suka san cewa magana Abdullahi dan Umar cewa innahu i'tamara fi rajab, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umara cikin watan rajab, imma waka fi al-qalab, da daga cikin abin da aka samu kuskure a ciki. Sai aka gano haka shi nan tambayi ummul mu'minin radiyallahu anha, tace a annabi sallallahu alaihi wasallam umarori hudu yayi, kuma dukkan su a cikin watan Zulhijja. Kuma labarin ya kawo Abdullahi dan Umar sai bai musa ba, mutane ce ya yi cewa ya yi wahami ga wancan ko ya yi mantuwa ko wani abu makamancin haka. Wannan kenan ya ce wa alimu annahu tamatta'a, asalin kalmar tamatta'a shi ne jin daɗi. An gane idan mutum ya ji daɗi sai ya ce tamatta'a, kamar da Allah ya ce cewa fa tamatta'u fa sawfa ta'lamun, qul wa tamatta'u qalilan, kaga tamatta'u jin daɗi. Sai ana kiran aikin hajji, idan mutum ya tafi aikin hajji sai ya yi umara a cikin aikin hajji, yana kiran shi ya yi tamattu'i, saboda lokacin da ya yi umara, ya yi umara lokacin da mutum zai umara ko aikin hajji, kuma yana cikin ihrami. Ihramin nan yana kange ka daga abubuwa da dama. Idan kana ihrami kaga ba kai ba iyalinka, ba saduwa da iyali. Idan kana ihrami ba samu turare. Idan kana ihrami ba aske gashi. Idan kana ihrami ba yanke a kai ba. Idan kana ihrami ba sanya kaya waɗanda suke an taga su ga hannu, ga yanda dai ake shiga da wando, duk ba sanya waɗannan abu. Kaga kenan sai idan kana cin ihrami akwai wasu abubuwa da za ka kiyaye su, wanda waɗannan abubuwan hakan samu takura cikin wasansu. Haka ne ko hakan samu takura cikin wasansu. To sai zama da cewa sai aka baka dama asali tun daga zuwanka har ka koma a ce kana cin ihrami, sai aka baka dama cewa kana iya yin umara. Idan ka yi umara sai ka ji daɗi, ma'ana sai ka samu jin daɗi na hanyar fita daga waɗannan abubuwan da ka takura da su saboda ihrami. Kaga idan ka fita daga gare su ka samu tamattu'i, ka samu jin daɗi, to sai aka sanya yin umara da yin aikin hajji, ka hada ta da umara, ka fara umara ka ajiye, sai ranar 8 ga wata ka koma ka dau haramin aikin hajji, sai aka ce wannan tamattu'i ne. Kaga ya dauki ma'anar tamattu'i, kuma ya dauki sunan mahallin shahid, wannan shine asalin ma'anar ta. Na ga idan an ce wani yayi tamattu'i to yayi umara a lokacin aikin hajji. Allah ke cewa fa idza amintum faman tamatta'a lil umrati ila al hajj, kaga tamatta'a lil umrati ila al hajj, yace to annahu tamatta'a. Kuma mutane malamai suka tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tamattu'i wa huwa amin, yana halin zamantowa amintacce, amintacce bai da tsoro bai da karka. An gane ko? Kamar da Allah ke cewa fa idza amintum, idan kun aminta to faman tamatta'a bil umrati ila al hajj. To tanan wasu ke ganin cewa tamattu'i ana yin sa ne idan ba a cikin aminci, saboda Allah ya ce fa idza amintu faman tamatta'a bil umrati ila al hajj, kenan idan ba ku aminta ba kaga babu maganar tamattu'i, ana yin sa babu maganar tamattu'i a cikin aikin hajji. wannan ita aka rawaito ga shi sayyidina Usman radiyallahu anhu shi baya ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tamattu'i yana ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi tamattu'i ba kuma yana ganin tamattu'i ana yin shi ne kawai idan zama ne cewa mutum yana cikin aminci yana cikin hauka idan kana cikin aminci to kaga yana ganin baka da salalan da zaka yi tamattu'i a wurin sayyidina Usman shi yana ganin tamattu'i kawai sai kana cikin farka ba da dardar da tsoron ana iya kai maka farmaki to a lokacin kake iya yin tamattu'i amma idan kana cikin halin aminci ba wannan farka ba to ba magana tamattu'i zaka sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam tamattu'i bai yi tamattu'i ba aikin hajjinsa ba tamattu'i ba to shine malam Ibnu Taymiyyah anan yake cewa malaman hadisi sun gano cewa lalle tabbacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tamattu'i saboda hadisai da suka zo da dama wasu daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam da suke tare da shi ko da yau suka tabbatar da cewa yayi tamattu'i su sai suka dauka maganar da sayyidina Usman radiyallahu anhu yayi ya gaya ma sayyidina Ali yace kunna yawma idin khaifina yace abin da yasa annabi yayi tamattu'i saboda muna cikin halin haufi kaga sai malamai suka tabbatar da cewa wannan magana na daga cikin maganar lati waqa fiha qala wanda ba cewa kariya tunda wasu ba makarici bane radiyallahu anhu arba'u an gane sannan kuma ba a cewa sayyidul hizmi dama da hadisin sai ya zo ba a karba kaga ba haka bane mutum ne mai inganci da hadda da karfin hadda da kiyaye hadisi to amma ana magana akan wannan hadisin shi kadai sai ka ce to wannan hadisin shi kadai kan samu kuskure a cikin sa kun gane magana ko kuma da yana gina mana wannan ne a matsayin cewa kamar yanda ake karban hadisin sayyidul hizbi wani lokaci idan ya samu wasu dalilai da suka karfafa hadisin to haka nan ma hadisin dabitul hizbi shi ma akan samu wani lokaci hadisin sa ake karba idan aka samu gano cewa an samu kuskure a wannan hadisin shi kadai ke bantacce da ake magana akai yace haka nan wa annama waqa fi ba'd turuq al-bukhari haka nan daga cikin abin da aka gano shine cewa abin da yazo aka karanta shi ko abin da yazo cikin wasu hanyoyi na hadisin sahih al-bukhari annan nara cewa wuta la tamtali wata cika hatta yunshi Allahu laha khalqan akhar hatta Allah ya halicci wasu halittu daban sannan ya zuba a cikin wuta sannan ta cika yace to wannan shi ma mimma waqa fihi al-ghalab an samu kuskure hadisin inda yazo shine cewa ammal janna amma aljanna sai Allah ya halicci wasu mutane daban da zai cika gidajen aljanna da su ka duba ga yawan mutanen duniya sannan kuma wai mutanen yanzu ba sannan da sannan yanzu na kowane lokaci duk waɗanda suka yi imani a cikin su duk wanda ke da imani a zuciyarsa komin kankantarsa to Allah zai shigar da shi aljanna Allah ya sa mana daga cikin da za su ga cikin aljanna min ghairi khawfin wala iqab wadannan kenan to bayan haka sai kuma kowa gidansa mutum guda Allah yace da shi wanda zai shiga wuta karshen shiga wanda zai shiga aljanna karshen shiga aljanna shine wanda daga ya fito to ba wanda zai sake fita daga wuta shine karshen fita daga wuta kuma shine karshen shiga aljanna sai Allah ce mushi fatan duk abin da yake so yace yana son kaza da kaza da kaza Allah ya tuna masa wasu sai Allah ce to an baka su wa mislahu ma'ahu da ninkin baninki yasu sai an baka kwatankwacin duniya so kaza na mutum guda kuma haka kowa zai samu amma duk da haka aljanna ba ta cika har sai Allah ya halicci wasu mutane daban domin ya cika ta aljanna da su to wannan shi ne sai ita kuma wuta hadisin ya zo cewa ita kuma wuta ba ta gushewa ana zuba mata mutane tana cewa halimin mazid shin akwai kari a zuba mata ta ce shin akwai kari har sai Allah ya sanya kafarsa a cikinta sannan ta ce katsini katsini ya ishe ni ya ishe ni sai ta mammatsu ta har hade sai ta cika to kaga ita wuta ba wasu sababbin halitta ake halitta a zuba mata ba ita kanta ce in Allah ya sa kafarsa a ciki kamar yadda ya zo a hadisi wannan sifa ce ta Allah kuma Allahu a'lam biha an gane bayan haka zai sa sai ta nan ne za ta matsu ta ce ya ishe ni ya ishe ni to sai aka samu wata ruwaya ta ce ita ma wutar Allah zai halitta mata wasu mutane sai ya zuba a ciki to wannan shine mahallin khata an gane ko saboda waɗannan mutane ita aljanna ina ni'ima ne ita kuma wuta gidan azaba ne, amma Allah zai azabtar da mutum sai da laifi. Amma ita ni'ima, Allah baka ni'ima ko baka cancanci komai ba, wannan daga cikin falalar Allah. An gane yanda bambancin sa yake ko? To shi yasa malamai suka gano cewa wannan an samu khalas a cikin sa. Malai ya ce wa hadha kaseeran, irin wannan na da yawa. Kamar da aka rawaito riwaya ta sahihu Muslim cewa Allah ya gangame halitta ga kwanaki bakwai gaba daya. Kun ga zo hadisi da Al-Qur'ani, inna Allaha wa inna rabbakum Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin. Zaka samu wata riwaya a Muslim cewa an yi halitta ranar Lahadi, ga abinda aka halitta ranar Lahadi, ga na ranar Litinin, ga na ranar Talata, ga na ranar Laraba, ga na Alhamis, ga na Juma'a, ga na Asabar. Kun ga zanga gari kana da ku. Ma'anar wannan hadisin cewa an halarci sammai da kasa cikin kwana nawa? Cikin kwana bakwai. Alhalin cewa Allah ya ce kwana shida. Kuma wanda ya rawaito hadisin, nan daga hadisin kun ga shi har a sahihu Muslim. Kun ga kenan ruwatan hadisin suna da inganci. Kuma sai a ce wannan hadisi kamar yadda Ibn Kathir ya kawo a tafsirin wannan aya ta suratul A'raf, inna rabbakum Allahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin, sai ya ce wannan hadisin na daga cikin wanda aka yi kuskure a cikin sa. An gane, saboda hadisi ya gangame dukkan kwanaki da halitta. Alhalin kuma Allah ce wai fi sittati ayyam. Da haka muhallin shayar da mafi insha Allah sai ya kawo mana wannan. Ya nuna mana cewa kaman yanda sayyi'ul hifzi, wanda asalin sayyi'ul hifzi hadisinsa masu rauni ne a ajiye su, amma wani sa'in akan samu hadisinsa da za su inganta saboda an gano ta wata hanya, shine hanyar itibari, mushaba'a da shawahid. Aka gano cewa lalle wannan hadisin ya inganta saboda wane ba mai sharfin hadda shi ma ya rawaito irin wannan hadisi. Kaga kenan hadisin mai raunin hadda wani lokaci hadisinsa na inganci, yana da inganci. Yace haka nan ma aka san haka, shi ma mai karfin haddan wanda da ya rawaito hadisi an gamsu da hadisinsa 100%, wani lokaci akan samu kuskure cikin ɗaiɗaikun hadisinsa. Shi ne ka mana ire-iren waɗannan kurakurai da aka samu kalila a cikin hadisi. Amma ba sa sa a ce rawun yana da rauni, ko daga yanzu duk inda kuka hadisin wani yana da rauni, saboda an gano kuskure ɗaya a cikin hadisinsa. An gane wannan ko? To wannan shi ne bayanin da masu da'awa.
والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم بها.
Malai ce wannan su fi hada albabi tarafan, idan kun fahimci waɗannan abubuwa da ya kawo mana, da wannan misali da ya kawo mana cewa hadisi, asalin hadisi wanda yake furwa fiqat dubbab, su waɗannan asalin hadisan su ingantattu ne, wannan shi ne asalat. Su kuma waɗanda suke sayyi'ul hifz, asalin hadisan su masu rauni. Ya ce to amma ba a rasa wani lokaci hadisi daga cikin sayyi'ul hifz ya inganta bisa ga wasu dalilai. Hakanan sun waɗannan ba a rasawa wani hadisi daga cikin hadisan dabiɗi a samu wani hadisi wanda aka ɗan samu kuskure a ciki, kurmantuwa ko rafkanuwa ko gafala akan samu. Ya ce to idan kun san wannan, to mutane dangane da waɗannan abubuwa sun fi su kashi biyu, ɓangarori biyu, shi ne ɗafa ne, wannan na nan, wannan na can, wannan na gabas, wannan na yamma. Ya ce tarafun min ahlil kalami, ɗaya ɓangaren akwai malumin ahlul kalami, malumin ilmul kalam, wa nahwihim, da makamantansu, mimman huwa ba'idun an ma'rifatil hadisi wa ahli, waɗanda suke masu nisa ne daga sanin hadisi da ahlin hadisi. Su ba san komai game da hadisi, ba su da masaniya ga ka'idar hadisi, ba su da masaniya ga ka'idoji da malamai suke bi gurin sanin ingantaccen hadisi da wanda bai inganta ba, ba su da wannan masaniya. La yumayyizu bayna sahihi wa dha'if, bai rabe tsakanin sahihi da dha'ifi. Yace fa yashukku fi sihhati ahadisi, sai dinga jefa shakko cikin ingancin hadisai waɗanda suke inganta su ne. Aw fil qat'i biha, ko ko ya jefa shakko gurin tabbaci ga wasu hadisai, ma a kauni ha ma'lumatan maqtu'a biha, tare da sanin cewa hadisai ne ingantattu ko hadisai ne an san su cewa waɗannan masu rauni ne. Haka masu rauni sanannu ne a gurin malamin hadisi, masu inganci sanannu ne a gurin malamin hadisi. Wanda bai san su ba sai ya dinga shakko cikin ire-iren waɗannan abubuwa, yayin da a gurin malaman hadisi ingantattu ne. Kuma kenan waɗannan su ne ɓangare na ɗaya daga cikin malaman ilmul kalam, wanda su kwata-kwata hadisan ba su ɗauke shi da muhimmanci ba. kwata-kwata hadisan ba su san sahihinsa ba, san da'ifansa ba, suna gina hadisi ne ingancin hadisi da rashin ingancinsa bisa ga ka'idarsu da suka gitta su ta suka ilimin falsafa da mantiki. Duk hadisin da ya saba daidai da ka'idarsu da suke so sai su ce ingantacce ne. Hadisin da ya saba sai su ce to hadisin bai da rauni ko hadisin bola ne. Wannan shi ne gefen maliman ahlul kalam. To ga ɗaya ɓangaren.
وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعلم به والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقه او راى حديثا باسناد ظاهره الصحه يريد ان يجعل ذلك من جنس ما جزم اهل العلم بصحته حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط.
Wala kamar da ya bangare shi ne bangaren ahalar kalam wanda su asali hadisai ba su da wani ingani ba su da wani muhimmanci a gurinsu da su yi inganta da kansu inganta su ingancin hadisi a gurinsu ɗaya ne in ya yi daidai da ka'idarsu ta ilimin mantiki falsafa to hadisin na da inganci amma duk ingancin hadisi ko ma waye rawaito shi in ya saba ma ka'idarsu to za ta kai shi bola. Waɗannan su ne ahalar kalam. Sai ɓangare na biyu waɗarafin mimman yadda itiba'ul hadisi kuma waɗannan masu tsananin gauni ne cikin hadisi kuma su ba ilimin bane da su. Su dai suna da'awar itiba'ul hadisi wal amalabi biyar hadisi da aiki da shi. Kullama wajada lafzan fi hadisin kad rawahu thiqa au ra'ayul go au ra'a hadisan bi isnadin zahiruhu siha wa yuridu an yaj'ala dhalika min jinsi ma jazama bihi ahlul ilmi fi sihhah. Da zaran sun ga hadisi ya inganta ko da zaran hadisi rawahu thiqa wanda ya rawaito shi thiqa ne shi kenan sai su sanya shi jinsin hadisan da duk malaman hadisi suke tafaki a kai. Kaga ba sa la'akari da cewa akwai irin waccan ka'ida cewa ko da hadisi ya inganta akwai wasu ilal da ake ganowa wanda hadisi ko da zahirinsa sahihi siha ne to wannan illal akan gano illa da zai ta sa ba za a yi aiki da wannan hadisi ba su ba su sani ba tana yi wa illa kamar da magani na khata da muka gani. Haka nan bayan wannan khata ɗaya ne daga cikin abubuwa da malamai ke ganowa na illoli ga hadisan da suke zahiruhu asliha. To kaga wanda bai san wannan ba ya ga hadisi sahihu sanad shi kenan sai ya gina akai yace za idza ra'a hadisan bi isnadin zahiruhu siha zahirin isnadin inganci yuridu an yaj'ala dhalika min jinsi ma jazama bihi ahlul ilm bi siha sai saka wannan hadisin a jinsin abinda malaman hadisi suka yi ittifaki akan ingancin sa hatta idza arada sahih al ma'ruf har idan hadisin ya ci karo da wani hadisi sahihi sananne to akhadha yatakallaf lahu sai dinga takallifa idan ga takallifa gurin kawo masa tawili ai kaza ai kaza halin waɗannan hadisan duka sananu ne gurin malaman hadisi wannan ake dauka ba a dauka da wannan ya inganta amma kuma yana da illa kaza da kaza wanda kai baka santa ba ba kawai da kawo hadisi da ingancin sanadi sai ka dauka ka gina ba. Kuma ya sa malam Ibn Usaymin ya samu maganganu masu muhimmanci a kasan nan gurin yace sau da yawa mutane na daukan hadisi wanda yake ya saba ma abubuwa sanannu tabbatattu waɗanda suka inganta suka tabbata da hadisai ingantattu yace to lokacin da aka saba da wannan ba lalle bane ka dinga daukan hadisin da ya saba masa matukar baka san ina ya fito ba menene maganganun malamai akan su. Haka ya magana mai kyau ba mu da lokacin karanta ta amma duk wanda yake da littafin ya koma ya duba ga maganar Ibn al-Rufayl yayi magana mai kyau a hamis game da wannan al'amari. Haka ma yace wa ja'alahu dalilan lahu fi masailihi sai sanya wannan hadisin guda kullu ya saba da waɗancan hadisai ya sanya shi shine dalilin sa ga masaloli na ilimi ma anna ahlul ilmi bil hadith ya'rifuna anna mithla hadha ghalab yayin da malaman hadisi sun san cewa irin wannan kuskure ne kuma ga shi bai sani ba shi kenan sai ginawa akai ya ginawa akai to da haka nan yake da iskade yace kama anna fil hadis muna lokaci mu
wa kama anna ala al hadis adillatun ya'lamu biha annahu sirq wa qad yuqda bi dhalik fa alayhi adillatun ya'lamu biha annahu kadhib ويقضى بذلك مثل ما يقضى بكذب ما يرويه الرضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا.
wannan gaba akan ta zama tsaya malai ce kama anna alal hadisi adillatun yu'lamu biha annahu sidqun wa kad yuqta'u bi dhalik fa alayhi adillatun yu'lamu biha annaha kadhib kamar yadda akwai dalilai da hujjoji da ke tabbatar da cewa hadisi gaskiya ne tacce ingantacce yace haka nan ma akwai wasu dalilai da ke nuna cewa hadisi shari'a ne kamar yadda zai kawo mana su yace ce in kai raka'a biyu kana da ladan annabi 70 raka'a biyu kawai kai ba annabi ba idan zaka samu ladan annabi kai ba annabi ba ko rayuwar ka gaba ɗaya zaka yi ta kana sallah ba zaka samu ladan annabi ba amma sai a ce in kai raka'a biyu raka'a da ladan annabi 70 kaga wannan daga ji kai ka san ƙarya ne to shine malai yace zai ka koyi ire-iren hadisan da kai da dalilai sun tabbata cewa ƙarya ne yace to akwai waɗanda kuma sun tabbata bisa dalilai da hujjoji cewa in to shi yasa ga malamin take raba hadisi akwai sahihi akwai da'ifi a sahihi ma akwai hasan sannan a da'ifin akwai da'ifi akwai kuma hadisul mawdu hadisin da ƙarya ce tsagwaranta aka tsaga aka jingina manzo sallallahu alaihi wasallam to mana zai kama da misalan su lokaci ya yi lokaci ya kai mana insha Allah za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu sati ne zuwa bi iznillah za mu sake dorawa ga inda muka tsaya har ila yau da yau wannan sake bada uzurin karatun mu na gobe
saboda wannan da kuma 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 da kuma